watan da sun zafin shi amma dai a sani cewa karatu na mu daga karfe 10 da zuwa 11 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah shi ma da ya yi mata da ya yi gaba da karatu na mu da ya yi gaba da Allah shi na ya yi imani da basira da sarafi da kuma da karatu na roƙon Allah ya yi karatu na mu da ya yi cikin nan da sauri kuna da godiya ga su ne farki na wannan kusur na mata wanda suke ba da yi ba da cewa wani karfi ya tafi ba kuna da juna da mata da wani suka tura da wani ke zaka da kai yau ce da ta farko a cikin mana akwai su ba da ya ba da shi a kuma da shi farko ne da kuma da shi ba da shi ne kuna da ta da yau wani dagowanci da kuma ya fita shi cikin abin da
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأمرة من اللسان يفقه قولي bayan ga yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da kuma kaddarawan shi ya hada mu a wannan wuri mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a kuma wannan rana ta juma'a mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin hada mu da dukkanin albarkan da ke cikin wannan wata ya kuma hada mu da albarkan da ke cikin wannan rana yau biyu ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda kuma ya dace da yau nawa ne ga watan abin nan 25 ko 25 da hudu ko 24 ga watan uku hijiran miladiya 2022 da 23 kamar yadda mai jawabi ya gabatar cikin maganganun shi wato komanda duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan wata ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya baka tsawon rai kana raye kuma kana da lafiya wannan ba karaman ni'ima bace ba domin akwai waɗanda bara an yi wannan azumin da su amma yanzu haka ba sa nan ba sa duniyan gaba daya sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to kai da ka tsinci kanka kana cikin rayuwa ka gode wa Allah domin hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairu mutane wanda ya tsawon rai kuma ayyukan shi suka yi kyau Allah baka tsawon rai ni'ima ce amma fa in tsawon ran ka yi amfani da shi wajen ayyukan alkhairi haka nan kuma tsawon rai zai iya zama sharri in baka yi ayyuka masu kyau ba annabi ya ce wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu na daga cikin mafi sharrin mutane wanda ya tsawon rai amma kuma ayyukan shi ba su yi kyau ba ya ta sabon Allah to lokacin da Allah baka tsawon rai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana wani daga cikin sahabbai yace da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma dan su sahabbai ne guda biyu suka ainihin tafi yaki dai sai ya samu shahada ɗaya kuma bai samu shahada bai dawo yana raye ya bar duniya bayan shekara ɗaya amma kuma ba ta hanyar yaƙi ba to sai wani mafarki daga cikin sahabbai cewar ya ga ɗayan yana kaman yana da matsayi fiye da wancan a gidan aljanna kaga abin da ke zuwa cikin kwakwalen mutane idan mutum ya samu shahada ya mutu a wajen yaƙi da ɗan karmar Allah kamar ya samu matsayin da ba mai kamo shi to shine sai gashi wannan shi bai rasu a wurin yakin ba amma ya samu wata ya samu matsayi doriya fiye da wancan wanda ya samu shahada kuma yan uwan juna ne sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam yace wannan da ya rayu tsawon shekara daya muku san a tsawon shekara daya din yana sallah ba yana sallolin farilla guda biyar kuma ya azumci watan ramadan ai tarin ladan da yake cikin shekara daya da ayyukan shi na alkhairi har ya zarce wancan ma wanda ya samu shahada din ina fata an gane to kaga ashe kai tsawon ran kai ta ayyukan alkhairi zaka samu matsayi a gidan aljanna wanda koda wanda ya samu shahada mai bai samu ba sannan kuma mu ƙara godewa Allah subhanahu wataala wanda bayan Allah baka tsawon rai kuma kana da lafiya yanzu kaga akwai wanda fajiya an dauki azumi da su amma kafin magariba kuma sun koma ga Allah subhanahu wataala jiya sun tashi sun yi sahur sun yi nin azumin watan ramadan amma kafin yinin ya kare da azumi a bakin su ko sun ban duniya na san duk kuna da wannan labari misali akwai su da yawa a duniya Allah kadai ya san yawan su ne daga cikin anan Gombe jiya tsohon speaker na Gombe state wato Nasiru Nono wanda ya koma ga Allah jiya kaga ai ya tashi da azumi wallahu alam ko yana tafiya ya aje azumi saboda sunna ne amma dai an fara azumi ne shi amma a wannan yinin kafin rana ta fadi kuma ya koma ga Allah to haka rayuwar take dama to muna godewa Allah da ya bamu tsawon rai kuma ya bamu lafiya wani yana raye amma yana asibiti azumin sai dai ga ana yi wani yana gida ma bai da lafiya azumin ba zai iya ba waɗannan ababe ne duka falala ne ni'ima ne rahama ne da Allah ya maka ya miki ya mana dole mu godewa Allah saboda ya kara mana wannan falala saboda ya kara mana wannan ni'ima yace wala in shakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lashadid idan ku gode mini sai na kara muku a cikin ni'imata in ko kun kafirce min kun min butulci ba ku gode min ba lalle azabata tana da tsanani sannan bayan wannan kamar yadda kuka sani wannan wata wata ne mai falala wanda a kullun ana magana kan falalan watan ramadan shi watan karan kanshi yana da falala mai tarin yawa ibadan da ake a ciki tana da falala falala mai tarin yawa shi yasa malamai suka ce kadai ya ishi watan ramadan daukaka da falala da daraja a cikin sauran watanni zabin shi da Allah yayi ya saukar da alqur'ani a cikin shi ko wannan kadai ya ishi watan abu alfahari domin littafi ne na ƙarshe da Allah ya aiko da wani annabi da shi a bayan ƙasa kuma littafi mafi daraja akan sauran littattafai wanda aka ba annabi mafi daraja daga cikin annabawa to a zabi wannan watan na Ramadan a saukar da littafin a ciki kadai ya ishi wannan watan falala shi yasa malamai suka ce Allah subhanahu wataala da yace faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ya biyo bayan cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu suka ce azumin na alaka da saukar da alqurani a cikin wannan watan shi yasa aka kawo fa'u sababiyya yace faman shahida bai ce bo man shahida minkum ash-shahra to saboda haka wannan watan akwai bukatun yawan ta karatu alqurani a cikin shi domin ana kiran shi ma da watan alqurani to kaga abu ne mai kyau iya abinda kika iya iya abinda ka iya ka dinga yawan maimaita shi ba sai ka sauke alqurani ka karanta inda baka iya ba ka je kana karanta amma kila kana bata alqurani idan daga alamtara zuwa nasi kadai kika iya to ki ta yawan maimaitawa har ya kai adadin abinda kika ya kai adadin sakon alqurani mai girma to wannan ba karamin abu bane da ake bukatar shi a wannan watan na Ramadan yawaita karatu alqurani mai girma a duk lokacin da mutum ya samu sarari da safe ne da rana ne da yamma da daddare a kowane lokaci mutum ya ce karanta abin da ya iya ina yau maimaita wannan abin a kowane da naje ina karatu yana ta bata karatu washi dole sai ya sauke nace dan Allah ka karanta iya inda ka iya nace ina ne ka kware a alqurani yace ya iya daga wuri kaza zuwa wuri kaza nace tun Allah kai ta maimaita wannan can ganin neman lada kuma za a samu zulubi kaga an yi abinda ba haka aka so ba to ƴan uwa mu yawaita karatu alqurani a cikin wannan wata mai girma sannan kuma yawaita sadaka komai kankantar shi iya abinda Allah ya hore maka koda da biro ne da annabi ya ce taqun nara walau bi shiki tamratin ku kare kanku daga wuta koda da tsagi da biro ba ma a raba shi ka bada idan kyawun niyya sai ka samu tarin ladan da wanda ya bada da biro cikin kwano in niyyar shi bata kai taka kyau ba sai ka fi shi samun lada idan yayi ne saboda riya ko makamancin haka lallai rabin dabino da ka bar rabin kwaya kafin shi samun lada to ƴan uwa musamman a wannan yanayi da ake ciki na matsin rayuwa waɗanda Allah ya hore musu su ainihin taimaka waɗanda ba su da shi komai kankantar shi na daga cikin abin da ake bukata a wannan wata akwai yafiya ku zanto masu yafiya wani ya bata maka rai wance ta bata miki rai su wani sun bata maka rai kai amfani da wannan dama a cikin wannan watan ka yafe musu domin kai ma kana neman Allah ya yafe maka dan mutane na yafiya ina fata an gane manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam cewar na daga cikin addu'an da ya guda uku ko kuma addu'an da Jibril ya guda uku shi yana cewa amin a ciki akwai mutumin da watan Ramadan ya shiga har watan ya kare bi aikata wani abu da Allah ya gafarta mishi ba to wannan akwai mugunnin addu'a daga bakin malaika Jibril akan irin wannan mutumin annabi kuma yace amin sallallahu alaihi wasallam to dan Allah mai kokari zamtowa masu yafiya game da ainihin waɗanda suka cutar da mu ko suka bata mana ko ma wani abun zargi muke yi sharrin shi dan ya taraya ma ƙarya da gaskiya kana jin haushin mutane babu gaira babu dalili to mu amfani da wannan wata mai falala wannan wata mai daraja mu yafe wa duk waɗanda suka ainihin cutar da mu ko suka bata mana rai ko makamancin haka sannan kana da dama kuma kokarin sulhu tsakanin waɗansu wannan ma kai kin san wance da wance suna gaba ba sa shiri idan kina da hanyar da zaki mu sulhu har ƙarya ya halatta irin wannan wurin ina fata kun san ƙarya haramun ne bi ittifaqir ulama ko amma in zaka yi ƙarya dan ka sulhunta waɗanda suke gaba ya halatta ina fata an gane haka kawai kije kice ai wance ta ce kaza itana bakin cikin ma abun da shiga tsakanin sharrin shedan ne ki shirye duk abin da ba haka bane ba ki fada dan a gyara ya halatta ina fata an gane saboda haka mu yi amfani da wannan wata wajen yafiya dan mu ma Allah ta'ala ya ainihin yafe mana kurakuranmu dan dukkan mu masu laifi ne kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan kuma su kuskure ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin masu kuskure suna tuba Allah ta'ala ka ainihin gafarta mana sannar kamar yadda shi komanda ya faɗa kusan yau ɗan za mu yi kusan mu fara karatu gobe amma lallai karatun ƙarfe 10 muka fara shi wani ila da kusan ko Najeriya ce ta mantar da mu ba har shi kuma da waya dauka karfi a na ce ko ya kiyu nake da shi karfi goma muke farawa zuwa ainihin karfi 10 Allah ta'ala ya sa mu shi a ga chief imam ya zo shehul kulli eh za mu kira shi ainihin rufe filin da dukkanin bayanai waɗanda suka mata insha Allah gobe za mu tashi ne a cikin suratul nisa'i aya ta 58 duk da mun karanta ta bara amma za mu sake maimaitawa insha Allah Allah ta'ala ya amsa mana ibadun mu akramakum Allah Allah tafaddal mashkura
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da nawa ga watan arna na 24 ga watan sacan ga watan uku abin nan ga watan uku a Gregorian calendar 2023 to kamar yadda nazo na samu mallan yana bayanai bayan commander ya gama nasa bayanan kuma dai duka bayanan suna da alaka ne da abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko shine wannan wata mai alfarma da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shigowa cikin shi zan yi tsokaci akan wannan a takaice abu na biyu shine tafsiri da mallan yake gabatar mana a wannan masallaci a wannan lokaci wanda aka yi bayanin cewa gobe insha Allah ta'ala za a fara shi shi ma zan dan yi tsokaci a ciki abu na uku shine wato abubuwan da ya kamata a ce a mata iyayen giji sun kula da shi kuma sun maida hankali a kai dangane da shigowar mu wannan wata mai alfarma su ma shi ma a takaice zan yi magana in Allah ya yarda abu na farko shigowar mu wannan wata da Allah ya azurta shigowar mu a sanin kanku ne wala Allah a cikin ku nan akwai wacce akwai makociyarta tare suke zuwa tafsirin nan babu mamaki a ce yau din nan da muke biyu ga watan Ramadan ita kuma tana lahira babu mamaki wala Allah zaki shaida haka cewa lalle wanci da muke zuwa tafsiri da ita bana Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarta bata samu ta zo ba ta tafi zuwa ga ubangijinta to kun ga kenan damar da ta yi amfani da ita a bara na ta zo ta ji ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ji nasihu da ake yi wajen gyara rayuwa da gyara addini da ta yi wasa da ita a bara to da shikenan ta tafi babu wannan wannan ta goma shi babu wannan aljeri to ashe kenan da duk wacce take da tunani da sanin ya kamata da nazari da hangen nesa babban abin da ya kamata ta yi dangane da wata mai alfarma idan ya shigo shine kar ta yi wasa wajen yin amfani da damar ta wajen ayyukan alheri saboda lokaci ne takaitacce yanzu nan aka shigo Ramadan din yau har ana biyu kafin ki ankara billahi ladhi hadiki ya zo karshe yake ya zo karshe to me ya dace ni da ke mu yi wajen ganin cewa mun mori wannan shine mai amfani da damar da Allah ya ba mu akwai kuma wacce tana rayan tana raye tabbas bata mutu ba bara an yi azumi da ita bana ma azumin ya same ta amma kuma ba ta da cikakkiyar lafiyar da za ta yi waɗannan abubuwa na zuwa tafsiri da yin ibadar azumin da sauran al'amura na ibada haka ne ko ba haka ba ba lafiya ba lafiya kuma ba ran nan lafiyar ta garo komai da ita ake bana kuma ba ta da lafiyar yi jiya ina waya da wani bawan Allah wanda yana zuwa tafsirin mu nan ya kira ni yana min gaisuwa ta an sha ruwa lafiya jiya da daddare muna cikin gaisa sai fashe da kuka nace a wani lafiya yace wallahi mallam yanzu haka ina gadan asibiti ne yace likita ya hana na azumi yace to ba ma rashin azumin ne damuwa ta ba yanzu damar in zunga zuwa gurin tafsiri da ake yi ina ƙara imani da takawa bana ƙarshen ta ya kubuce mu ba zan samu zuwa ba yace shine na kira maka gaisuwa kuma in roke ku da Allah a sana addu'a Allah madaukakin sarki ya bani lafiya wallahi ni ma sai da ku sai sa kuka saboda kawai na kalli wala Allah da Allah ya ga dama ni ne a cikin wannan halin da yanzu yake ciki ko ba haka bane da ni ne a kwance ko ke ce a kwance washe mutum mai imani mai san ya gama lafiya kokari yake yi idan dama ta zo ta addini ko dama ta zo ta wani aikin alheri, to kar yayi wasa da ita, kar yayi wasa da ita. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tare da sahabbai, sai suka ga ya zabura ya tashi da sauri, ya takhatta riqaban nas, yana tsallaka wuyan mutane, ya shiga gida da sauri ya fito. Bayan wasu 'yan mintuna sai ya dawo ya zauna, sai sahabbai suka tambaye, ya rasulullahi me ya faru haka, maka ga ka tashi da afirgigit haka da sauri ka shiga gida? Annabi ya ce wasu 'yan dirhamomi ne na ajiye, zan yi sadaka da su. To sai na sha'afa, yanzu abin ya fado mu, sai na ga bai kamata in tsaya jinkiri ba, dan ban san me zai faru daga nan zuwa wani lokaci ba. Da haka ya dauko su ya je sadaukar da su. Me yake nuna mana wannan? Shine amfani da lokaci da kuma dama da Allah madaukakin sarki ya sa muka halarce ta, muka iso ta da lafiyar mu, kar mu wasa da ita. Yana fada a watan hadisi, yana cewa kun fi dunya ka annaka garibun aw abiris sabil, ka zamanto a wannan duniya kamar kai bako ne. Kun san dai duk inda bako yake to ba zama ya zo ba ko? To haka aka siyo ka zama ka dauki wannan duniyar, ba zama kika zo ba, ba gurin shantakewa bane. Dama ce Allah ya baki ki nemi aljanna, ki nemi rahama, ki yi aikin kirki, ki koma gurin Allah. Wannan shine kawai abin da ya kawo ki. Aw abiris sabil, ko mai ketara iyaka, kuma ketara hanya. Misali ka faso daga jeji, wanda suka zaman kauye za su fahimci wannan misalin nawa. Amma idan duk yan bariki ne, ba yan bariki yan iska ba fa, ku lura, dan yawancin an ce mutum dan bariki wai sai a dauka dan iska ake nufi, ba haka ake nufi ba. Dan bariki shine wanda bai yi zaman karkara ba, bai yi zaman kauye ba, bai kado kanya ba, bai hau goruba ba. Ina fata an fahimta. Bai je ciyawa ba, bai je shuka ba, bai je kaza ba, shine shi bai san wani abu na karkara ko na kauye ba. Kaga wannan kafin ka nutsar da hiya fahimce ka, sai ka yi da gaske. To yawanci wasu ba su yi wannan rayuwar, amma wanda suka yi wannan rayuwar za su fahimci maganar. Abiris sabil shine mai ketare hanya, ka faso daga jeji, kana tafiya kana ta tsallaka kunya, kana ta taka tsingaro, kana taka tushiya da shauransu. An san ma meye tushiyar? Ba ku san tushiya ba ku? Ba ki san tushiya ba? La ilaha illa anta subhanaka. Na'am. Madalla, Allah ya miki albarka. To kaji iyayenmu wanda suka yi zaman karkara da gaske. Tushiya shine in aka yi shuka gero ko dawa, ba ana girbewa ba bayan ya nuna? In an girbe ba ana barin wani abu a ƙasa ba? To shi ake cewa tushiya. A zamanin da da ake da karancin walwala da abun nan, shi za ka ga yara ko mata sun shiga jeji suna barohi, suna cirohi da shi ake hura wuta ake girki. Ni din nan na ciro tushiya na kawo har gurin mahaifiyata ta yi girki da shi. Kun ga kawai ba zan taɓa mantawa da ita ba ko? To kana ta, to idan kana tafiya a jeji in baka lura, yana da dan da ke in aka sare shi yana dan yin kaifi haka da tsini, to an kai wasan ka taka sai ya jima ciwo. Dole sai kana bi kana kula. To ka faso a jeji kana tsallaka abin nan, kana ta kaza har ka iso, sai ka samu hanya. To hanyar da ka so kuma ba ita ce hanyar da zaka bi ba, sai ka sake tsallake hanyar, sai ka sake shiga wancan jejin kuma. To Annabi yana nufin wannan duniyar ka dauke ta kamar wannan menene? Wannan hanya ce. Ina fata an fahimta. Kin ga dai yadda kika zo kanta, ba tsayawa zaki ba, babunta zaki, ba tsallake ta zaki. To haka ake so ki dauki duniya. Ba kin zo zama bane, ba kin zo ki wani abu bane. Kin zo ne ki tsallake ki wuce, kamar yadda kika zo kin faso jeji, kika zo kan hanya, kika tsallake hanya, kika sake higa jeji. To wanda ya fahimci wannan zai sake da duniya, jama'a. Dama ta ibada ko dama ta alikin alheri za ta zo masa ya yi wasa? Ba zai yi wasa ba. Don haka ki zamanto haka a duniya. To in kika ɗauki duniya a haka, aikin alheri daga ya zo ba ki wasa, aikin sharri in ya zo ki kaɗe, kar ki yi. to insha Allah ta'ala daga ƙarshe zaki samu kyakkyawar tsakawa Allah ba mu kyakkyawar tsakawa saboda haka wannan wata ne wanda dama muka samu koi mutanen mu da dama wanda ba su samu wannan damar ba kada mu yi wasa da ita kuma kamar yadda mallam Ahmad ya faɗa duk abin da zaki dauka ki dauki wanda zaki iya in karatun Qur'ani ne ki tsaya iya inda kika iya kuma inda zaki karanta da kyau in kina so ki ƙara gaba hiki ne malami ya koya miki amma ba zaki zo kina ta wa'in kina ta tuttukawa alhalin karatun bashi da kyau ba kuma kina so dole sai kin yi wai an ce miki ya kamata ki sauke Qur'ani a Ramadan waye fada wanda yace kin sauke Qur'ani a Ramadan to saboda haka a tsaya iya abinda aka tsaya sallah in zaki ki debi wanda zaki iya manzo Allah yace alaikum bima tutiquna yana da kyau ku takaito akan iya abinda za ku iya fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa da ba ku lada har sai ku kun kosa da yin ibada dan haka karki dauki salloli a dare abin ya zo ya fi karfin ki kuma ko daga karhe ma ki daina gaba daya kamar yadda wata riwaya manzo Allah yake ga wani sahabi yake cewa la takum mithla fulani karka yadda ka zama kamar wani kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl da ya kasance yana tsayi wa dare daga baya sai ya watsar to karki zama haka duk abin da zaki na ibada a wannan watan ko ma a wannan watan ba ki dauki iya abin da zaki iya karki matsawa kanki karki takura kanki to wannan shi zai saki dawwama ki doge ki dage kuma ki tai ba tare da kin kosa ba amma idan kika debo da yawa to in kika yi na daya kika yi na biyu kika yi na uku na hudu in kika tuna yawan abun sai ki ce kai yau bari in huta to daga hutun nan shikenan kuma in ba sa'a ba Allah ya sauwaje so wannan kenan abu na uku a takaice shi ma shine wato tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci alhamdulillah wannan masallaci muna godewa Allah ba dabaran mu ba hikimar mu ba iyawar mu ba yana daga cikin masallaci da ake gabatar da tafsirin mata wanda in ana bada award na nutsuwa da sauraro wallahi mun kai a ba mu award kun zo karatun kuke zuwa ku nutsu ku saurara kuma muna fata za a je ayi aiki da abin da aka ji to dan Allah muna so wannan shekarar ma na san komanda wala Allah ya gabatar da irin wannan bayanin muna so a nutsu a saurari karatun nan saboda amfanar kai da kuma amfanar al'umma gaba daya abinda kika fahimta ki aiki da hidaidai gurgudu abinda baki gane ba ki bar ilimi zuwa ga Ubangiji inda kika ji kina da kuskure ki kokarin gyara inda kika ji akan daidai kike ki kokarin dagewa to wannan yana daga cikin babban abin da ya kamata mu kula da shi a tafsirin nan sannan waɗanda suke da ido nace suna da ido ma'ana ina nufin a karatun alqur'ani din da ma wala Allah tafsirin sa akalla ko kofin qur'ani ki dinga tahowa da shi kina duba ayar ana fassara miki wallahi akwai yaron da na sani da irin wannan zuwa da Qur'ani dama hafizi ne ya san ayoyin duka to duk inda za a je tafsiri sai ya dauko Qur'anin sa da kuma dan pensir din sa inda duk yaji an fassara ya dan rubuta inda duk yaji abun nan wallahi sai aka wayi gari yaron nan ba wai malami bane amma zai yi wahala ka ja wata aya a Qur'ani bai fassara ma ita ba fassara dai ta tarjuma kalma bayan kalma ba tare da sharhi ko tafsiri ba wallahi zai wahala bai ma ba kala yace bale haka ne ko ba haka ba eh kada hakika ja'ana yazo mana nazirun mai gargadi wannan dai fassara to ko wannan aka samu da Allah aiki manzo aka yi an ci gaba to amma ke kin zauna kawai kin zauna da kunne sai dai ki ji fa zuqu falan nazirukum illa khaira a karanta kawai a tashi ba tare da kin san ma wata ma'ana ko da ta aya daya ba to yana da kyau gaskiya wanda suke da dan ido su dinga zuwa da alqur'ani suna ganin ayoyin da ake fassarawa ko da iya kalimat din suka iya to wannan ci gaba ne a cikin ilimi wala Allah kuma an yi sharhi kika iya rike sharhin ki dan yi rubutu da dan biron ki ko pensir din ki a gefen ayar dan ki gane nan gaba in kin zo ki gane ma'anar me ake nufi wannan babu laifi idan wannan bai samu ba akalla ki zo ki da mufakkira khassa mufakkira khassa wato wani dan jota hakan nan wanda in kin ji wata fa'ida ga malan da fa'idoji kuwa ko ba fa'idoji akwai fa'idoji to ga malan da fa'idoji in kin ji wata fa'ida wata alheri sai ki dan rubuta ta a wannan zotar taki akwai ɗan abubuwan da ake muku irin na idan an yi auren wanta sai kaga an yi meye ne sunan abun ne memo ne ko meye ne yawwa to irin wannan memon fa amfanin sa kenan fa amma wata daga ta karba ta je ta wurga shi a drawer shikenan ta manta da shi amma asali amfanin sa kenan yana cikin jakarki inda duk kika ji fa'ida ko a gurin karatu ko a cikin harkokin rayuwa ki rubuta ta wata ran za ta yi miki amfani ma kutiba qarra wa ma hufiza farra abinda duk aka rubuta zai tabbata dan lokacin da kane ma in ma ka kasa tunawa an ka bude zaka gane amma duk abin da rike shi kai to za a waye gari ya ne ya watsi ya tafi so saboda haka waɗannan memo da ake yi muku kuna ta jefarwa a ɗakunan ku da falukan ku amfanin su shine irin wannan abun sai ki sa daya a jaka an zo tafsiri sai ki dauko ki rike da fensir dinki kina haka kina sauraron malam daga kin ji an faɗi wata fa'ida mai matuƙar muhimmanci ko wata addu'a ga ku da matsaloli billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu malam ka dinga ganin takardun addu'o'i kenan wallahi malam ka dinga ganin takardun matsaloli da to irin wannan sai ki dan rubuta addu'ar da ra'ayi zaki ga an zo wata gaba an ce maganin irin wannan matsalar shine ki dinga karanta kaza to amma ke baki rubuta ba ke baki ajje ba kin ga kina ta yi wa kanki asara baki sani ba to wannan shine amfanin zuwa tafsiri a dinga koyan abin da ake koyarwa a dinga daukar fawaid a dinga kuma sanin ma'anonin ayoyin da ake fassarawa daidai gurgudu sannan nasiha da ake yi na cewa a gyara ayyuka a yi kokari a ga cewa an yi wannan to abu na karshe shi na yi bayanin sa a cikin gaba ta farko shine dagewa da al'amuran ibada a cikin Ramadan amma wannan gabar abinda nake so zan dan karkata zuwa gare shi shine hidimar ku tsakaninku da mazajenku ko kuma da gidajenku wallahi mallan yanzu haka akwai wacce in ba Allah ne ya kiyaye ba kaga kamawar Ramadan nan Ramadan din nan ko to ita kuma kamawar auren mutuwar auren ta kenan wallahi tallahi akan abin bude baki sai ku fada da mijinki watan da yanzu mallan yake cewa yafiya ake wa juna abinda ma ya wuce kagan ana magana a yafi abinda ya wuce banda ma abinda zai zo nan gaba shi kan tuni ma an yafi fa amma yanzu in ba Allah ne kiyaye ba watan hutuwar aurenta ya kama la ilaha illallah inda matsala ta same ki wallahi kun dinga rigima da mijinki kenan ke ce kai kara ke ce ba a kawo lemo ba ke ce ba a kawo kankana ba ke ce tunda Ramadan din nan ya kama ko tsokar nama goma ba a dafa ba ka ji maiya a baya baki tuna man bane sai yanzu ko kuma ya kawo aqiqin yadda ya kamata to wallahi ku ji tsoron Allah babban abin da za ku mai da hankali a cikin wannan wata shine ya za ku faranta wa mazajenku kada mijinki ya tafi kasuwar kauye ya je ya daku a rana ya hawo roka ya dawo ana kiran sallar magrib ya shigo gida ya zo ya sabu ba abin da kika gama ba dole ku yi rigima ba dole ku yi rigima kuma in yi miki tsawa cewa me yasa kuma sai ki zumbura baki uwa mujiya wai dan me yasa zai miki tsawa kuma ba ki yi abin da ya kamata ba ku tsaya shirman banza da hayaniyar banza da maganganu da hirar banza duk abin da ya kamata a ce kin yi wajen kin entertaining din mijinki baki ba wata akan dinkin sallah yanzu za su yi rigima da mijin ya mata bara ya mata bariya bana cash policy ya zama mana matsala ya ce ayi hakuri ya nemi cash din ma abin ya gagara transfer ma an yi network din yaki jiya nake ganin omefele yana bada hakuri wa akan transaction nace za ku ji da shi ne ai dama kun san ba ku saita komai ba kuka ce za ku kawo wannan policy banza da wofi ba abinda kuka saita Nigeria yan yahu ma kade sun ishe ka bala'i saboda ba wani protection ba wani mataki da aka dauka na tare irin waɗannan matsalolin kawai rana tsaka saboda kawai ana so sai an wahalar da wasu aka shigo da wannan abu wai he ga hije wai BBC ta yi kariyan wai yana ba mutane hakuri a gidan uwar wa zaka ba mutane hakuri ku dawo mana da kuɗi za ku dawo mana da kuɗi kawai
ko ba haka bane ha ta mu haka wada mana da kudi kawai ka gani so saboda haka yau an wayi gari ba dan kudin da zai miki hidima saboda wasu dalilai na cash policy na kaza 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 yanayin kudi yayi karanci a hannun jama'a maimakon ki hakura ki tuna bare da bariya cewa fa an miki da ke da ƴaƴanki bana an samu matsala ayi hakuri yanzu haka he kun yi rigima da hi in ba sa'a ba to wallahi ku ji tsoron Allah Ramadan kare Ramadan wata ne mai karanci ba watan fada bane da rigima ba watan hayaniya da tashin hankali bane annabi cewa yi ko tabo ka akai za a rigima da kai ka ce a ni mai azumi nake fa in sha tamahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni sa'im in wani ya zage ka ko ya nemi rigima da kai ka ce a mu shi ne azumi ba mafadaci bane dan haka ne bazan yi fada da kai ba to ballantana kuma ki tsokano rigima da kanki ba daidai bane to baba wa alaikum assalam baba tsallako ta nan ina ga baba ya dauka tafsirin maza ake yi ko Allah sarki to bismillah lalle na iyayenmu ne mata oh to wannan namu ne wannan ma'aikacinmu ne so saboda haka wannan shine dan aka ku ji tsoron Allah ku gyara waɗannan matsaloli kuma ku farantawa mazajin ku ta hanyar hakuri dan abin da ya kawo ki karba ki yi amfani da shi ki jajjaba wallahi tallahi wallahi tallahi halin da kasan nan take ciki ya kai ko ba a baki hakuri ma ki hakuri da mijinki ko ba a baki hakuri ba ya kai ki zama mai hakuri mai juriya dan aka ku yi hakuri da mazajin ku ku yi hakuri da dan abin da suke baku ku zamto masu musu addu'a da fatan alheri ki zama mai faranta mishi rai duk dokar da yasa da ka'idar da yasa na yadda zai dinga shan ruwa karki kariya mishi ita ki fifita buƙatar mijinki akan buƙatar kowa a duniyar nan wallahi in ba buƙatar Allah da annabi ba kowa a duniyar nan ke zama mijinki shine sama sama da kowa duk abin da kike cike zama sai kin gama mijinki abin da ya dace sannan ki shiga wani abu daban amma wallahi idan miji zai zama yana kuka da ke a wajen samun abin da zai ci ko abin da zai sha ko kuma yarda da abin da Allah ya jarrabe shi da shi na rashi yana da matsala da ke akan wannan to zaki Ramadan din da bahi da albarka wallahi zaki samu matsala tsakaninki da Ubangiji akwai wata mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganta a cikin gida ta fita sai nana Aisha ko wata daga cikin matan manzo Allah take bashi labari cewa ai wannan matar tana azumi tana kaza tana kaza tana kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace sai dai kuma na ganta tana watan gaririya a wutar jahannama me dalili saboda iya ibadar take da shi amma da mijinta da makotanta ba wanda yake jin dadin zama da ita kun ga me ya amfanin wannan wata heta zunzunduma ma a shar kuma ta kwana sallah wallahi ta gama ruga mijinta a shar fa amma karfe 1 dare Allahu akbar alhamdulillah to wallahi 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 ku shiga taitayin wannan sune nasihu da muke yi Allah madaukakin sarki ya sa mun shiga wannan wata albarka da sa'a Allah kuma ya fitar da mu cikin albarka da sa'a duk abin da Allah ke bawa bayin Allah na alheri a cikin wannan wata Allah ya hada da mu a ciki tsarewa da kuma fitina da Allah ke tsare mutane dalilin wannan wata Allah ya sa mu ma Allah ya tsare mu daga waɗannan bidintunu Allah ya albarka wa gidajenmu ya albarka wa iliminmu ya albarka wa dukiyoyinmu ya albarka wa karatunmu ya albarka wa ƴaƴanmu ya albarka wa matanmu ya jikan iyayenmu ya hada mu da su a jannatul firdausi abinda muka sa a gaba na alheri Allah ka bamu abinda muka sa a gaba ko ya tunkare mu ya saka mu a gaba na sharri Allah ka tsare mu Allah muna roƙonka ya Allah yadda ka shigo da mu wannan wata lafiya Allah ka fitar da mu daga cikin sa lafiya duk abin da kake bawa bayin Allah na alheri Allah ka bamu mu ma ya Allah Allah ka sa ai waɗannan tafsirai lafiya a kuma gama su lafiya Allah madaukakin sarki ya muku albarka wanda suke da matsala da mazajin su Allah ka saita tsakanin su wanda ba su da matsala Allah ka ƙara daura tsakanin su Allah muna roƙonka wanda suke da mazaje Allah ka zaunar da su lafiya wanda ba su da shi kuma Allah ka ba su mazaje masu albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu ni ma zan dakata anan insha Allah ta'ala to mallam yace lokacin yayi ayi addu'a to mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.